sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 11 ga watan Mayu 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, fadinan Marcus dan hambararren shugaban Filipino mai kama kariya yau din nan Laraba ya ayyana kansa a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasa da aka gudanar a wannan makon. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce sojojin kasar sun yi nasara wajen fatattakar sojojin Russia daga Kharkiv, wani birni dake arewa maso gabashin kasar. Sannan sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yau din nan Laraba ya ce an bayyana, wato a bayyane ke cewa babu yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a Ukraine a halin yanzu.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa kusan 'yan Najeriya 2000 ne suka makale a ƙasa mai tsarki bayan kammala aikin umra.
Matsalar da muka bi dijira ke wanda suke shedul plan ne ba a samu matsala ba. To sai zama na wasu wani 'yan karambani ko ba harkar su bace kuma suka ɗauko chata na flight na Jordan. To mu kuma mu sani ba. Wallahi na ga maka yanzu haka akwai passengers sama da 2000. To sun fara ɗiban mutane su jira nan to aka samu matsala.
Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin fafutuka sun shigar da kara a kotun birnin Yamai danganin lauyan gwamnatin kasar ya fara sauraron manyan jami'an da kotun kula da yadda aka kashe kudaden kasa ta ce ta gano da yin rubda ciki akan dukiyoyin jama'a. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum da fatan auna lafiya ga labaran. Fadinan Marcus Karami, wato mai ansa sunan mahaifinsa hambararren shugaban Filipino mai kama kariya, yau din nan Laraba ya ayyana kansa a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasa da aka gudanar a wannan makon, kuma tuni aka shiga kiransa da ya mutunta yancin dan adam, doka da oda da kuma tsarin demokradiyya. Marcus ya samu ƙuri'u sama da miliyan 31 bisa ga wata kidayar da ba ta hukuma ba a zaben na ranar Litini, wanda aka yi hasashen zai zama ɗaya daga cikin zaɓukan shugaban ƙasa mafiya tasiri a cikin shekaru goma. Ga dukkan alamu, ita ma wadda za ta zama mataimakiyar shugaban ƙasar, Sira Duterte, ta yi nasara da gagarumin rinjaye. Nasarar cin zaɓe da Marcos ya yi nasara ce ga demokradiyya, kuma ya yi alkawarin daidaitawa da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar, a cewar mai magana da yawunsa Vic Rodriguez. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce sojojin ƙasar sun yi nasara wajen fatattakar sojojin Russia daga Kharkiv, wani birni da ke arewa maso gabashin ƙasar, wanda ya yi ta shan lugudan wuta tun daga lokacin da Russia ta kaddamar da mamayar Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana abin da ya kira labari mai kyau tare da yin taka tsantsan. A wani jawabin da ya yi da daren jiya Talata, yana mai cewa sannu a hankali ana fatattakar 'yan mamayar. To amma kuma ina so in yi kira ga dukkanin mutanenmu da kar su yada yanayi na zaƙuwa da ya wuce misali, a cewar Zelensky ya ƙara da cewa kar mu ƙirƙiro wani yanayi na matsama kanmu lamba fiye da misali a wuraren da ake kyautata zaton sabon nasara a mako ko kuma kulle yomin. Shugaban na Ukraine ya kuma aike da saƙo ta Twitter na nuna godiya da safiyar yau ɗin nan Laraba ga 'yan majalisar wakilan Amurka saboda amincewa da wani ƙudurin doka na samar da kayan soji da na jin ƙai ga Ukraine na kusan dala miliyan 40 ko biliyan 40. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yau ɗin nan Laraba ya ce a bayyane ke cewa babu yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a Ukraine a halin yanzu. To amma ya yi alkawarin cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta gaji ba, kuma ya ce dole mu kasance a shirye kullum don mu yi duk abin da muke iyawa wajen kawo ƙarshen wannan yaƙi marar ma'ana. Da yake jawabi gangada shugaban Australia Alexander Van der Bellen, Guterres ya gaya ma manema labarai cewa Majalisar Dinkin Duniya na yin duk abin da take iyawa don ceto rayuka da kuma taimakawa wajen kwasar jama'a da samar da kayan agaji. Wannan yakin da ake yi ba zai dore har abada ba, a cewar Guterres. Ya kara da cewa za a kai lokacin da za a haute barin tattaunawa, za a kai lokacin da ina fata za a iya samun mafitar wannan matsalar bisa ga ka'idar Majalisar Dinkin Duniya da kuma dokar ƙasa da ƙasa.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kusan 'yan Najeriya 2000 ne suka makale a can ƙasa mai tsarki bayan da suka kammala aikin umra. Kasancewar kamfanonin 'yan kasuwa da suka yi aikin jigilarsu sun gaza maido da su gida. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina, wanda ya zanta da wasu daga cikin 'yan Najeriya, ya aiko mana da wannan rahoto daga Abuja.
Su dai 'yan Najeriya kusan su 2000 waɗanda suka kammala aikin ibadar umra a ƙasa mai tsarkin. Yanzu haka suna can su rasa ta yi. Kasancewar kamfanonin 'yan kasuwar da suka yi aikin jigilar kai su ƙasa mai tsarkin sun gaza maido da su gida, kamar yadda wasunsu suka yi mun ƙarin bayani.
Matsalar da muka bi duk jiraki wanda suke schedule flight ne ba a samu matsala ba. To sai zama na wasu wani 'yan karambani ko ba harkar su bace ko me suka ɗauko charter na flight na Jordan. To mu kuma mu sani ba. Wallahi na ga maka yanzu haka akwai passengers sama da 2000 to sun fara ɗiban mutane su Jordan nan to aka samu matsala. Ba mu sani ba menene matsala ce tsakanin su da su a garin. Nan su ne suka yi breaching whatever su ne suka sani. Kuma akwai ranar da aka samu matsala airport ya kai about a week. Wallahi sai Saudi Authority ne suka evacuate din mutane saboda mutane sun zanga-zanga sun gaji. Da haka nomin hoton mutane a airport wallahi ta jiddan nan wallahi kai ka ce an gudu hijira ne. To dai na gaya maka kwanan mu uku daga zuwa mai airport Laraba na suka tare mu suka ce a jirgin mu babu haka saboda aka sai da kai mu hotel aka kama jiddan hotel. To zuma na ji ta kwanan mu uku da ranar nan ke gaya maka. An watsi da mu kai Alhaji Hassan da mutane a Makka an evicting na wan ejectin nasu da gidajen da suke saboda ka'ida ta wuce na kwanakin rantin ya kare. Idan ko ba su cire ku sai su yanke muku wuta sai yanke muku ruwa dole ka fita daga ciki. Mutane suna shan wahala suna cin azaba.
Masu ibadar umrar sun ce dattijai a cikin su tuni ma sun fara garabaita.
Wa wallahi akwai dattijai da suke a cikin gidanmu wallahi tallahi sun kusa mutuwa saboda ba sa cin abinci wallahi wallahi kenan. Mu dan Najeriya ina muka san wannan abinci da ake kawo mana kayan fulawa kullum.
A saboda haka waɗannan masu ibada daga bisani sun kai kokensu ofishin jakadancin Najeriya.
Mun je mun yi lodging complaint a embassy na Najeriya. Ambassador ya sa aka kira wakilin shi mai fatan wanda yake kula da harkar jirgin to ya ba shi option guda biyu. Na farko ko ya kawo jirgi ya dauke mu gaba ɗaya zuwa ko kuma ya ga yadda za a yi jirgin da suke a girman da su kawo su zo su dauke mana mutanen mutum ta wasu.
Ina dab da kammala haɗa wannan rahoto ne kuma masu ibadar umrar suka tuntuɓe mu.
Wallahi biyo yana gaya muku wallahi har izuwa yau kaga jiya na an yi magana da su a gama ambasada ya ba su cewa zuwa yau ɗin nan. Wallahi idan muka kiran su wanda idan kamar mutum uku su suka kiran su daban-daban maganar da za su gaya kowa daban-daban ci wallahi har ka su babu gaskiya. Sun ma daina ɗaukan wayan mu mutanen wakilan jirgin nan da su wanda suka mana visa ɗin agent ɗin na Samsung sun ma daina ɗaukan nan ba mu. Duk abin da za su gaya muku wallahi kariya suke. Mu ba mu da gwamnati na Najeriya a bar mutane irin wannan suna wulakanta yan adam. Mu kaɗai ne a Najeriya muke da irin wannan. Yanzu ga faki ɗayan kaje iya faɗan za ga mutane duk da sun zo ba safan awa ɗaya biyu an kwashe su sauran ƙasashe. Ƙasashen da ba su da ƙarfi matalauta amma wallahi tallahi za ka ga ba su da matsala. Wannan abun na lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sun samu a cikin wani hali.
Kuma duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin jin wakilan kamfanonin da suka yi aikin jigilar kai su ƙasa mai tsarkin ya ci tura. Domin mun kira su wato Alhaji Izu da Alhaji Liman da kuma Honorable Mai Fata. Amma ba su daga wayar mu ba, kana ba su aiko mana da amsar rubutaccen sakon karta kwana da muka aike masu ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To Hanifa, hukumomi a birnin Shanghai na kasar China yau ɗin nan Laraba sun sake jaddada cewa za su ci gaba da aiwatar da cikakkiyar dokar shirin kawar da cutar COVID-19 a birnin wanda shine mafi girma a China, bayan da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce wannan tsari ba mai dorewa bane ya kuma kamata China ta daina amfani da shi. A yayin da aka samu ci gaba, sassauta matakan kariya da na shawo kan cutar zai sa cutar ta sake dawowa abinda mataimakin shugaban hukumar yaki da cututtuka ta Shanghai Wu Hongyu ya gaya ma manema labarai kenan. A lokaci guda kuma wannan ne lokaci mafi wuya da kuma muhimmanci ga birninmu wajen kokarin kawar da COVID-19 kwata-kwata, a cewar Wu a wani bayani da yakan yi kulla yaumin. Muddin muka sassauta kulawarmu, annobar za ta sake dawowa. Saboda haka wajibi ne mu ci gaba da aiwatar da matakan kariya da na shawo kan cutar ba tare da kakkautawa ba, a cewar sa. Hukumomi a Sri Lanka sun girke motoci masu silke da sojoji akan titunan Colombo, babban birnin kasar, a yau dinnan Laraba, kwana guda bayan da wasu magoya bayan gwamnati suka kai hari kan masu zanga-zangar lumana, da hakan ya janyo tashe-tashen hankula a fadin kasar. An baiwa jami'an tsaro umarnin harbe masu tayar da hankula a daidai lokacin da kone-kone da wasu soke ci gaba da aukuwa nan da can a birnin, duk wadda tsauraran dokar hana fita da aka kafa.
Gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, wasu kungiyoyin fafutuka sun shigar da kara a kotun birnin Yamai don ganin lauyan gwamnatin kasar ya fara sauraron manyan jami'an da kotun kula da yadda aka kashe kudaden kasa ta ce ta gano da rubda ciki akan dukiyoyin jama'a. Suleiman Muminu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Tun a watan Afrilun da ya gabata ne kotun Kurde Kont mai kula da yadda aka kashe kudaden ƙasa a rahoton binciken da ta fitar ta ayyana sunayen wasu ministoci da manyan daraktocin gwamnati da masu zaman kansu da handame kudaden jama'a. Sai dai har izuwa wannan lokaci ba maganar gurfanar da waɗannan mutane. Dalili kenan kungiyar Rotab da Turnon Lafaji suka garzaya kotu domin an karar da lauyan gwamnati, abinda al'ummar Nijar ke jira daga gare shi. Kamar yadda shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci ta RENAC Adamu Umaru ya bayyana.
Abinda mun kai lissahi shi ne abinda mutane sun ka haddama su ya kai wajen miliyar 60 a shekara guda suka sake. To dan saboda wannan ne mun ka zo a nan kotu mu kawo kara. Don mu gwada ma alkalai da lalle mutane sun yi handama sosai, wayannan mutane bai kamata ba a bar su, don saboda kundin tsarin mulkin kasar mu ya hodi duk wanda ya taba kayan al'umma kenan ya kamata ake shari'a ta buge shi.
A washe garin darewar sa kujerar mulki, shugaban kasar Nishar Muhammad Bazoum ya buƙaci kungiyoyin fararen hula su bashi goyon baya a yaki da cin hanci da mahandama dukiyar kasa. Sabili kenan waɗannan kungiyoyi ke cewa sun yi nasu aikin a yanzu ya rage nasa. Malam Ali Idrisa shi ne shugaban kungiyar Rotab.
Mu a ganinmu yau shugaban kasa in ba magana kadai ne ya ce ba, sai mu gani gobe an fara aiki da wannan takarda da babban kotun nan Kurur da Kont ya hita. Mu gani wani dukan da aka kira sunansu sun zo sun amsa ma alkalai. Kasa ana ce babu kwanciyar hankali, ba a samu kwanciyar hankali, babu shari'a. Dole shugaban kasa da alkalai su yi wannan a gani menene aka yi, wanda ya ci ya ta yi kaso kuma ya biya ma mutane kuɗin da ya handame, wanda bai yi komi ba a bashi takarda ya ta gidanshi.
A ci gaba da neman hanyoyin da za su taimaka haƙata cimma ruwa, kungiyoyin sun bayyana shirin soma tuntuɓar al'ummar Nijar don samun haɗin kanta a wannan yunkuri na yi wa kai da kai.
Akwai wata takarda da za a yi, muna son al'umma mutum 100,000 su sa hannu akan wannan takarda. Sun sa wannan hannun takarda kenan zai ba mu karihin gwiwa wanda zai sa mu samu shari'a daidai, kuma shi shugaban kasa da ya nema mu taimake shi zai ba shi karihin gwiwa dai ya samu ya aikata da aikin shi, su kuma alkalai zai ba su karhi su kuma su samu su yi aikin su.
Misalai na barnar da aka tafka a wuraren da kotun ta Kurde Kont ta gudanar da bincike na nunin wasu sun yi amfani da annobar COVID-19 don yin cuwa-cuwa, inda suka ce sun sayi kowace katifar kwanciyar mutum guda akan jika 416 na tefa, haɗe da kowane kofin shan shayi akan jika 10, yayin da a wata kwangilar ta daban aka ce an yi odar buhun hatsi a jika 105 na tefa. Sai ban ɗakin da aka ayyana cewa an gina a miliyan 40 na sefa, wanda kuma a cewar masana darajar irinsa ba za ta fice miliyan 2.5 na sefa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman Mumini Barma, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga shirin mu na gaba, Nasiru Gareka.
Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba kadun waɗanda aka sace a sanadiyar hari kan jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna. Rashin tabbas na hanyar da aka ɗauka don kubatar da su ya sanya raka lamarin da kiraye-kiraye da kuma addu'a. Daga nan kuma zamu ji wani shirin kula da marayu. Taruka tafsiri a masallacin Uthman bin Affan, Sheikh Hussein Zakariya ya buƙaci ɗaukar duk matakan da suka dace don kubutar da mutanen.
To ina roƙon gwamnati ta sa baki a cikin wannan harka, ta yi duk abin da ya kamata ta yi domin ta kwato waɗannan mutane daga hannun waɗannan wato 'yan ta'adda, ko kuma ta shiga yarjejeniya da su don kwato waɗannan mutanen domin ba su ji ba, ba su gani ba, al'amarin ne kawai tsara su, kuma yana iya tsara kowa daga cikin mu nan. Sai dai fatar mu da kuma roƙon mu ga Allah subhanahu wataala kafin wani abu ya faru na ceto su ko kubutar da su, Allah Ubangiji ya tsare mana su, lafiyar su da mutuncin su, kuma ya kare su, ya ba su lafiya, sannan kuma ya ba su hakuri da yarda da abin da Allah ya shirya ma kowa shi zai faru. Amma muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ya fato su suna masu lafiya da koshin lafiya, kuma suna cikin mutuncin su da kuma ainihin wato hayyacin su. Baga Najeriya, muna da alƙawarin da muka ɗauka wa junanmu shine kowa ya zauna inda yake so a Najeriya, kuma ya rayuwarsa yadda yake so, sannan ya addinin shi yadda yake so. Wannan ya zama wajibi akan gwamnatin Najeriya ta tabbatar da haka, cewa duk ɗan Najeriya da ya je wani bangare na Najeriya don ya zauna ya kasuwancin shi, ko ya noma, ko ya wata sana'a, ko ya wata rayuwa da yake so ya yi, ta kare haƙƙinsa, ta kare mutuncinsa, ta kare masa dukiyarsa da rayuwarsa baki ɗaya. Idan aka yi haka, za a zauna lafiya a Najeriya, kuma arziki zai haɓaka, sannan za a samu wato haɗin kai tsakanin duk ƙabilu da kuma addinai baki ɗaya wajen wanzar da zaman lafiya tsakaninmu. Wannan shi ne nake fatan Allah su yarda, idan har muka yi haka za mu samu cigaba a wannan ƙasa. Saboda haka gwamnati idan ta shigo da mutane a harkokin tsaro, kamar ta shigo da mutane a harkokin tafiyar da arziki, ya ka samu arziki yanzu da yawa a ƙasar nan, to ya kamata kuma a cikin harkokin tsaro ta shigo da mutane su ma su taimaka wajen wato ganin cewar an zauna lafiya kuma an samu aminci a wannan ƙasa. Wato mulki amana ce wadda Allah yake ba mutane waɗanda yake so ko zaɓa daga cikin al'umma. Amma wannan zamanin mutane ke fitowa su ce a zaɓe su, kuma su yi amfani da dukkan abin da yake na ƙarfi ne, na dukiya, da tarin mutane har da yaudara, har da zamba, don a zaɓe su. To idan manufarsu sun hau ne saboda su gyara abin da ya ɓaci, sannan su saita abin da ya karkace, to wannan Allah zai taimake su su ci wannan burin, kuma su samu lada. Idan sun mutu suna cikin mulkin Allah, ya musu ɗaukaka da a shiga aljanna. In kuma sun shiga ne, sun yi amfani da waɗannan matakai don su ci dukiyar mutane, sannan su Iblis suna kallon ana kashe mutane, ana ƙona dukiyarsu, to tun daga nan Ubangiji yana gaya musu cewa wasira ba zai wulakanta su a duniya, sannan kuma gobe kiyama zai musu azabar da babu ainihin mai ce ma Allah ya haƙuri. Wani na san shi ɗan uwana ne, ko abokina ne, ko surikina ne, ko mahaifina ne, ko babu mai wannan. Don haka ina kira zuwa ga shugabanni gaba daya su farka daga abin da suke kai na mulki wajen kare dukiyar mutane da rayukansu da addininsu da martabarsu da mutuncinsu. In ba haka ba, to tsakaninsu da mutuwa lokaci kaɗan ne kawai. Don haka kowa zai koma ga Allah, kuma zai ga abin da baya so don ya yi abin da yake so a nan duniya.
Mun gode Sheikh Hussein. Shi ma fitaccen mai sharhi kan fitinar satar mutane, Farfisa Usman Yusuf, ya buƙaci duba kadun waɗanda aka sacin don sako su.
Irana wa'annan wanda suka yi garkuwa da su, cewa ɗan adam ne halitta Allah kamar su, su kalle su da idan rahama, cewa wa'annan matafiya ne, babu abin da suka yi musu, su sako su don Allah, don Annabi. Irana da su kenan, wa'annan matafiya ne, wannan sosai ya same su, su sako su ga iyalansu, kira na ce malam nasu da wayannan wayan suke garkuwa da mutanen nan.
Orfisu wannan ya nuna kamar nuna hotunan nan da mutanen nan ke yi kamar suna nuna mutanen suna nan amma watakila ko suna buƙatar sai an yi musu magana ne sannan su iya sako mutanen.
Wato mun haɗu da ƴan uwan wayannan wanda ake garkuwa da su a daji. Duk wanda ɗan uwan shi na cikin wannan hatsari ba abin da muke yi a masallacin yanzu da coci na kristoci sai addu'a. Allah ya fito mana da su lafiya. Kuma ka ga ɗan uwanka an fito da hoton shi za ka yi alhamdulillah ka ce yana nan da ran shi. Amma har yanzu kana ɗarɗar ruwa da sanyi da kura da sauro da kuda duk yana kan. Saboda haka fito da hoton nan da aka yi ya gwada ma ƴan uwan cewa suna nan da ransu. Abun hamdala ne. Amma mun ci gaba da addu'a cewa ya Allah ka fito da waɗannan bayin Allah. Ya Allah ka mai da su wurin iyalansu lafiya. Gwamnatin tarayya ci ga duk yadda za a an fito mana da su daga daji. Sannan kuma a ga yadda za a kawo tsaro a ƙasar nan. Wani gwamnatin tarayya wanda gobe kiyama Allah zai tambaye su dukansu. Allah ya sa su shiga raba wannan.
Yanzu kuma ku biyo ni. Mu ji shirin da kwamitin marayu na Abuja yake yi na kula da karatun marayu da kuma Jibiru ta ce za ta faɗaɗa shirin zuwa wasu jihohin na Arewa. Ga bayanai daga jagoran koli na kula da kadun marayun Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe.
Kenan an tara abin da ya kai miliyan 40 ba kaɗan. Ba wannan ne kadai abin da aka tara ba. An ba da gudunmuwa ta atamfofi da shadda da suka kai turmi 375. An ba da zannuwan gado wa marayu mata guda 20 da muke so mu aurar waɗanda iyayen sun rasu babu masu aurar da su. Zannuwan gado guda 20. Mun bayyana muku shirye-shiryen da kwamiti ta yi da kayan abinci da tufafi da muka gayyaci jama'a aka raba wa marayu da kuɗin dinki da aka ba kowane maraya naira 5,000 kuɗin dinki bayan tufafi bayan buhu na shinkafa. An kashe kuɗi da ya kai naira miliyan 25 da 600 da naira 60. Sannan kwamiti sai ya zamana idan ka cire wannan kuɗi daga adadin abin da aka tara abin da ya saura a asusun kwamiti yanzu naira miliyan 12 da 266 da 947. A wannan kuɗi kwamiti ta yi matsaya za ta ɗauki nauyin marayu guda 100 da za a sa makaranta domin a lura da iliminsu. A wannan shekara mun ɗauki guda 100 za a sa su a makarantun gwamnati inda uniform za a ɗinka musu da ɗan sayin littafi da biro da abubuwan da ba masu nauyi ba. Kowane maraya za a kashe masa naira 50,000. Saboda haka su 100 za a kashe musu naira miliyan 5. In Allah ya kai mu baɗi sun wuce aji biyu sai mu sake ɗaukan guda 100. Su ma mu biya musu miliyan 5 su kuma waɗannan a ƙara biya musu miliyan 5. Kenan Allah ya mana tsawon kwana budget ɗinmu a kan education shekara mai zuwa zai zama miliyan 10. Sanda waɗannan za su kai aji 6. To a lokacin muna da set na marayu 100 sau nawa? Sau 6. A lokacin budget ɗinmu zai zama naira miliyan 30 ta fuskar karatun marayu na primary. Kamin mu tsallaka secondary, kamin mu tsallaka waɗanda suke ƙoƙarin wucewa zuwa jami'a. Bana an ɗauki marayu guda 20 da za a aurar da su. Kowace marainiya za a kashe mata naira 300,000 kaya da za a mata. Shine naira miliyan 6. Sannan kamin a yi auren nasu amaren za a yi musu course na koya musu sana'a kuma a ba su jari su marayun. Yadda in ta je gidan miji da ya sana'a ta da ɗan jarinta ba za ta damu mijin da sai ya kawo kuɗin data ba an yi sa'a sai a zauna lafiya. To wannan shine abu guda biyu da yake gaban committee. Idan mun haɗa miliyan 5 da miliyan 6 za mu ga miliyan 11. Ina abin da zai saura a asusun kwamiti naira miliyan 1,266,947. A wannan ne ake bukata a ga an yi wa waɗannan marayu course na koyon sana'a da kuma ba su jari. Kuɗin ba zai isa ba. Gudunmuwar da za ku ci gaba da kawowa zuwa wannan account na marayu ko da bayan mun rufe tafsiri in Allah ya yarda zai ɗauka mana nauyin waɗannan aikace-aikace gaba ɗaya. Yadda kuka ji tausayin marayu, Allah ya ji tausayin ƴaƴanku ranar da ƴaƴanku za su zama marayu.
Hakika, agazawa maraya na da muhimmancin gaske da rage abubuwan takaici a yankin arewacin Najeriya. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ki cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim daga Rugan Malam Shagari tare da Bala Ruwan Kanwa da baban gida IBB da Faruku Mahe Sokoto. Suka ce mun shigo wannan filin ne domin yin kira ga ɗaukacin al'ummar ƙasarmu ta Gado Najeriya. Da mu yi wa Allah a shekarar 2023, kada mu bari ƙabilanci ko ɓangaranci ya yi tasiri a kanmu, domin da yadda 'yan siyasar mu ke canza jam'iyya zuwa wancan shi kanshi ya ishe mu wa'azi. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa mu gane cewar bambanci ko ƙabilanci ba alheri ba ne ga ƙasarmu Najeriya. Sai saƙo daga Aliyu Muhammad Dan Fulani da baban gida AA Dogo Zirmi daga jihar Sokoto. Suka ce hakika sake kunno kai da matsalar man fetur a Najeriya abin damuwa ne da takaici. Ganin cewa wahalar man za ta ƙara tasiri wajen ƙarawa kayayyakin buƙatun yau da kullum farashi. Allah dai ya kyauta ya kuma kawo wa talakan Najeriya mafita. Saƙo daga Muntari Mai Shagu da Wakin Basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri. Suka ce muna kira ga 'yan Najeriya da mu dage da yin addu'a. Allah ya ba mu shugabannin da za su dawo da martabar Najeriya musamman a yankin Arewa. Martabar zaman lafiya da noma da kiwo da ilimi. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta, jihar Katsina, Najeriya. Ya ce shawarar da shugaban hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLA ya yi na cewar ya kamata duk wani ɗan siyasa da ke neman tsayawa takara a yi masa gwaji ko yana ta'ammali da ƙwayoyi. Hakan ya yi daidai kuma wannan shawarar a ba a duba ce da idanun basira. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a taƙaicen fadinan Marcus Ƙarami, wato mai ansa sunan mahaifinsa hanɓararren shugaban Filipino mai kama karya, yau ɗin nan Laraba ya ayyana kansa a matsayin wanda ya ci zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar wannan makon, kuma tuni ma aka shiga kiransa da ya mutunta 'yancin ɗan adam, doka da oda, da kuma tsarin demokaradiyya. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce sojojin ƙasar sun yi nasara wajen fatattakar sojojin Rasha daga Kharkiv, wani birni da ke arewa maso gabashin ƙasar, wanda ya yi ta shan lugudan wuta tun lokacin da Rasha ta kaddamar da mamaye Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ayyana abin da ya kira labari mai kyau tare da yin taka tsantsan a wani jawabin da ya yi da daren jiya Talata, yana mai cewa sannu a hankali dai ana fatattakar 'yan mamayar. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yau ɗin nan Laraba ya ce a bayyane yake cewa babu yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a Ukraine a halin yanzu. To amma ya yi alkawarin cewa Majalisar ta Ɗinkin Duniya ba za ta gaji ba, kuma ya ce dole mu kasance a shirye kulle yomin don mu yi duk abin da muke iyawa wajen kawo ƙarshen wannan yaƙi marar ma'ana. Hukumomi a birnin Shanghai na ƙasar China yau ɗin nan Laraba sun sake jaddada cewa za su ci gaba da aiwatar da cikakkiyar dokar shirin kawar da cutar COVID-19 a birnin, wanda shi ne mafi girma a China, bayan da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce wannan tsarin ba mai ɗorewa ba ne, ya kuma kamata China ta yi watsi da shi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu Al Santos, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wuni lafiya.